أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بايعك أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى دي كتر تامنا هدوا أولنا رانا تلهدي كيس إيدا جتكين وانا نجدر راديو الهدى. A yau muna rana ta Lahadi 25 ga wata na Al-Muharram, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, shekara ta 1442, wanda haka in ya dace wa 13 watan tara miladiya ta 2020. Insha Allah ta'ala wannan zai zamanto zama na tara daga cikin jerin gwanan wasiyoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama zuwa ga kiyama ta. Bayan irin ababin da suka gabata game da abin da ya shahi jan hankali da kiyama ga zuwa ga kiyama ce, wanda ake lissafa gyaruwanta cikin gyaruwar al'umma, balbalcewanta balbalcewar al'umma, insha Allah ta'ala dai akwai ababe da dama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnan mata akai, idan aka tsaya aka kiyaye su, to da izinin Allah kowa zai yi dariya a gaba. A matashiyar karatu ta yau tana da alaka da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wanda muka karanta sati biyu wanda suka gabata. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ambata cewa idan da zan yi umarni ga wani ya yi sujada ga wani, da na umarci mace ta yi sujada ga mijinta saboda irin girman haƙƙin da mijinta yake da a kanta. Sannan kuma matashiya akan abin da ya shafi hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, lokacin da yake cewa ya ga mafi yawancin ‘yan wuta mata suka yi yawa, wata daga cikin as-sahabiyat take cewa ya rasulullahi, ya ma'aikin Allah, menene dalilin haka? Mazala ke cewa takthurna al-la'n wa takfurna al-ashir, kuna yawaita tsinuwa sannan kuma kuna yawaita kafircewa ko butulcewa zamantakewa na aure. To karkashin waɗannan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasunsu, nike so zan karanta a gare mu wasu ababe kaman guda 21, wanda dukkan macen da ta kiyaye to insha Allah ta'ala za ta zauna da mijinta lahiya lau. Sannan kuma wannan abu zai gadar mata da samun gidan rahama, samun gidan aljanna. Mu sani cewa lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba da kawama, bi ma'ana kula da al'amuran da za su kai su kawo, jagoranci yana hannun mai gida. Kenan da ita matar da ya auro da su ɗiyan da za su aihuwa ko suka aihuwa, kusan shi wannan mutumin magidanci shi ne wanda yake jagora a gare su. A kan haka, idan mace tana so ta zauna lahiya da ita da mijinta, ta rubuta ta aje. Abu na farko, wajibi ne a gare ki, ke matar shi, ki riƙa bibiyan irin ababen da za su haranta mishi rai. Duk abin da kika san zai haranta mishi rai gurgurdan hali, to ki yi ƙoƙari ki aiwatar da wannan abin matuƙar ba saɓan Allah ba ne subhanahu wa ta'ala. Wannan abin da zai haranta mishi rai za ki iya fahimta, ko kuma za ki iya aikata su bil harakat, ma'ana ta motsa gangan jikinki ne da kai kawanki, ko kuma ta hanyar maganganu ne ko kuma ta hanya abin da ya shahi abinci ne da dukkan wasu ababe da suke da alaka da rayuwa ta aure ki yi kokari matuka kiga cewa lalle kina bibiyan me mijinki yake so ta bangaren magana ta bangaren abin da zaki aikata ta bangaren abin da zaki ce to zaman to kina kiyaye wannan zai taimaka muku akan ku zauna lafiya sana abu na biyu ki kasance ku ne salisa fil hiwar a lokacin da aka samu wani abu da za a tattauna tsakanin ke da shi to ki zamanto wadda ta iya magana ki san irin kalmomin da zaki rika furtawa ki zamanto abin da ya hadu kusan bin shi ne kike a tahi a haka nan matakar dai ana ga cewa insha Allah ta'ala abin nan ba wani matsala wabta'idi anil jidal wal israr ala ra'i da dukkan macen da take so kar su samu matsala da mijinta to wajibi ne ta kiyaye an nikash kamar kar ya zamanto gidan kaman wani teburi ne na deba bi ma'ana ana tafka muhawara ita ta hadi shi ya hadi ita ta hadi shi ya hadi wal israru ala ra'ayi sannan kuma da dogewa da naci akan tunanin da ta doka ita kawai abu kaza ne akan da to abu kazan nan fa idan da duniya za ta tsaya gaba daya wannan abun ba zai wuce daga cikin kanta ba to idan kika samu irin namijin da kai shi dai ne sannan kuma tunanin shi yake faddalawa akan na wani kaga bayan da za a yi ku ta lahiya saboda kullum tabayun za a rika samu shi yayi gabas ke kin yamma amma idan ya zamanto ke ki mari na ce bi mana kina da tafshi bangaren da ya shafi tattaunawa kina dan bado shawarwarin ki an ya hadi kaza daga da kaza aka yi da kaza cikin ihtiram da girmamawa amma ba zamanto ba shi ya hadi ke ki hadi kina ga kamar an zo an kafa wata daula ce kamar wani mulki ne mai ruwa biyu shi ya hadi abin da yake gani abin da yake so ke ma ki hadi abin da kike gani abin da kike so sai ku ta tafka jayayya akan haka to baya halatta ga mace mai imani wanda take neman ta samu gidan aljanna a dalilin zaman da take a gidan mijinta to baya halatta a gare ta zamanto mai israr bi ma'ana mai naci akan wani ra'ayi guda daya ta nuna cewa abin nan kawai an ba shi ba kowane abu indai ba shi ba banza ne kuma abin nan ba addini bane ba in addini ne wannan haka nan ne ba wani ba jayayya akai amma wani tunani naki wani ra'ayi naki ko na ɗan gidanku ko na ɗan anguwanku ko na ɗan garinku ko na ɗan titinku ki zo ki ce dole sai kin hakkama wannan tunanin a cikin gidan shi to wannan idan kuka yi ba lalle bane ku fahimci juna sannan kuma a cikin tattaunawa wannan abu na uku la tarfa'i sautaki fi wujudihi khassatan kar ki zamanto kina daga muryarki a lokacin da mijinki yake nan koda baya nan ba a bukatar mace ta riga daga sautin ta kina magana makwabta suna ji kina magana wanda zai wuce a titin gidan yana ji saboda tsabagen surutu da daga sauti kar ki zamanto mai daga mishi sauti ya zamanto kuna hira shi ba a jin abin da yake hodi amma kuma ke la'allama makwabta suna ji abin da kike hodi saboda kina zaki bude muryanki zaki daga sautinki ba zaki mishi magana a cikin girmamawa ba da mutuntawa ba idan kina magana da shi kamar kina magana da wata kawarki ko kuma kai koyon da zaki rika lallaban kawayenki baki lallaban mijinki to ai kin ga ba labari kuma irin waɗannan mata suna nan a cikin al'umma a yau wanda mazajen sun rasa yanda za su yi da su kawai da ido suka samu su abu na hudu alayki bil hudu ash-shadid lahzata ghadabihi wajibi ne ga mace ta kula a lokacin da ta fuskanci cewa mijinta ya fusata to ita kuma ta nutsuwa mai kyau nutsuwa mai tsanani yana ta samu kanta cikin nutsuwa kada zamanto ita shi zuciyar shi ta hau ita ma nata ya hau to karshe sai kaga an kai inda ba so yau an yi an saka gobe an yi an saka jibi an yi an saka sannan kuma a komo a rika kewaye ya za a yi ya kaza ya kaza ya kaza ya kaza ya kaza al'ayati hal mace kar ta zamanto mai daga mai fusata a lokacin da mijinta ya fusata, idan ya fusata ke ki sabka. Sannan kuma wala tanami illa wa huwa radin anki, kar ki sake ki barci face ki tabbatar da cewa mijinki ya yarda da ki, yana cikin halin yarda da ki. Kar ya zamanto akwai wata tsama tsakanin ke da shi, ki yarda ki kwanta a haka nan inda kina da hankali, saboda la'alla zaki iya yin tazarci. Allahu yatawaffa al-anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah yana iya amsar ran, ya zamanto daga barcin nan ka kin ga tahi kenan, ke kuma kin dauki wasu abubuwa na hayaniyan duniya kin dora ma kanki, kun yi ba dadi da mijin kin je gurum kin je kin kwanta, sai Allah kadarta mutuwa ta zo ta same ki a wannan halin, mijinki yana fushi da ki. Dan haka a matsayin ki ta mai hankali mai imani, kar ki yarda ki kwana illa wa huwa radin anki, face mijinki yana mai nuna halin yarda akan ki. Abu na biyar, kuni daqiqa fi fahmi ihtiyajatihi li yusahhila alayki almu'ashara at-tayyiba duna ida'ati waqtin. Ya ki zamanto mace ce wadda tana da fahimta wadda take daqiq, bima'ana fahimta wanda yake a cikin tsanaki, fi fahmi ihtiyajatihi, a cikin fahimtar menene mai gidanki yake so, li yusahhila alayki almu'ashara, saboda wannan zai sauƙaƙe miki zamantakewa tsakanin ke da shi. Aka ce idan mutum ka riga ka san halin shi, to kuma ka riga ka kare da shi, sai dai idan zama to kai kin ne ba ka jin magana. Idan dai ka riga kahin ka fahimci halin shi, lalle zaka wahala. Amma daga lokacin da kika fahimci ga abinda mijinki yake so, ga abinda baya so, to wallahi wannan zai taimaka akan ku yi rayuwa kyakkyawa, al-mu'ashara at-tayyiba, mu'ashara mai kyau, duna ida'ati waqtin, ba tare da bata lokaci ba. Kenan tunda kin riga kin fahimci ina aka sa gaba, to shikenan duk abin nan da baya so amma an je wa cikin kundin shara, wannan abin da yake son da su za a yi. Sannan abu na shidda, ki zamanto kowane dare ki zamanto mishi a matsayin amarya, la tasbiqihi ila an-nawm illa lid-darura. Ki zamanto kin doki wanka, kin doki ado, kin doki kwalliya, kin doki dukkan wani mataki da ya kamata a doka. Sannan kuma kar ki sake ki rigaye shi yin barci, imana ya zo ya same ki kawai malam shame shame kin yi nisa, to wannan yughdibu zawj, iya daga cikin abin da yake batawa mai gida rai, kawai ya zo ya samu matar shi ta yi barci. La'alla ma yana ta gudu, yana ta fama, yana ta kaza, ya za a iya zo da wuri ya zo ya same ki kawai kin yi barci. Malai ce idan kina so ku zauna lahiya, karki haka illa li daruratin, sai dai halin larura, misali bikir lahiya, ko kuma a kawai baki da niyan barcin gallaban ki aw shay min qabil hadha. Waɗannan ababe ne da suke hassasa cikin rayuwa, wanda mata wajibi ne a gare ku kiyaye, sawa'un kina da aure ki kiyaye, in baki da aure kuma to ki rubuta ki ajje. Idan Ubangiji subhanahu wa ta'ala manna alaiki, ya miki gidan rogo, kika shiga cikin wannan fagen kema, to waɗannan nasihohi za su yi amfani a gare ki. Sannan abu na bakwai, la tantaziri muqabilan li husni mu'amalatiki lahu fa inna kathiran min al-azwaji yanshaghilna fala yu'bar aw fala ya'tabir fala tu'tabar mashairuhum. La tantaziri muqabilan, karki jirayi kambaci, bimana ke kin kyautata mashi kin yi kaza so kike kema a baki al-dalilin kyautatawa wanda kike shi ma ya tashi wani abu na kyautatawa, ke kinaki kina jiran ladan ki daga wajen Allah, shi yayi kai yayi wannan matsalar shi ce, Allah taimake shi yayi, amma kai da zaman to shi ya bace kuma lauke wa ki bishi ku bace tare. Saboda da yawa daga cikin matattaki suna shagaltuwa da cewa ai ba a biya musu bukata kaza ba, ba a musu wane ne ba, ba a yi kaza ba, a dalilin haka suma ba za su yi abin da ake so ba, kowa sai dai ɗanɗana ya ji a jikin shi. Ƙarshe kuma ke ce kanji Allah, a yau kalma daya cikin segon daya kai rabin segon cikin 30 sawani cikin ismu lalla segon 30 yayi yawa sai ga mace ta tada hankali kamar duniya za ta tashi ta bige mishi hankali ta bige ma kowa hankali a cikin abin da koda tana da haƙi ba yaka ba haka yake mata tayi ta nemi haƙin ta ba dan haka karki jirayi kambaci karki jirayi lada a wajen shi a kiyi kokarin neman ladan ki a wajen Allah bi mana kina yi mishi biyayya ne a dalilin umurnin da Allah subhanahu wataala ya baki akan caki ma mijinki biyayya abu na takwas la tukallifihi ma la yudiq mace ta kiyaye karta dorawa mijinta abinda baya iyawa karki dora mishi abinda baya iyawa kice misali an huddo kaya uniform a cikin famin ku kuma kayan nan da za a dinka ka gizina ci la'alla kudin ta jika 40 ko jika 40 da wani abu aka hada da kudin dinkin ta za ta tashi wajen jika 50 da wani abu ko jika 60 ko na makamancin wannan shi kuma albashin shi gaba ɗaya jika 100 ne ko kuma ƙasa da jika 100 sai kika ce dole ko ana ha maza ha mata wannan al'amari wannan dinkin ke ma sai an miƙe shi to kin ga baki so a zauna lafiya ba saboda kin dora mishi abinda aslan yahi karhin shi aslan yahi karhin shi gidan da kuke ciki zai biya haya ko abincin da za ku ci zai siyo ko hidindimin rayuwa na yau da gobe zai yi ko kuma a kawai tashi za a dinka miki gizina ki saki zamna a ce wacce ta yi a kakki dora wa mijinki duk abinda kika san baya iya la tukallifihi bima kamata ki nema miki ba idan ma kika ga yana take-taken yin wasu abubuwan da kin fahimci cewa yahi karhin samun shi to idan kina da hankali ke da kanki ya kamata ki tsaida shi yanzu nawa daga cikin matan take da su da mazajen su suka biya wa rayuwa ya zaman to rayuwa kawai aka sa a gaba sai dai a samu a kashe a samu a cinye rayuwa kuma tana da baya da yawa aikin ba lalle bane ya dawama kaso ba lalle bace ta dawama karshe sai ga idan ba wani iko na ubangiji ba an zo an shiga cikin wani hali wanda baya da dadin ambato kenan ba kawai rayuwa ba samu za a rika yi kuma ya zamanto ana tabbazar da shi yanda aka lalala ya zamanto komai a cikin uslubi mai kyau a cikin tsari da dukka wanda ko da abu kaza zai iya faruwa to da izinin Allah akwai magani shi ko da abu kaza zai iya faruwa to da izinin Allah za a samu magani shi al'aiti hal mace karta dora wa mijinta abinda ta san cewa baya iyawa sannan kuma irin waɗannan mata ayo akwai irin su wanda ita kokarin ta kawai ya za a yi ta wahaltar da shi ka ga namiji a gigice wallahi in ka gan shi malam kai ka ce kamar an kwada tsumma ita kuma an ka ganta tsaf ba ta da matsalan komai shi kuma a kewaye yake da matsaloli ya ci bashin wane baya bin titi kaza ya ci kayan wane yayi kaza yayi ƙarya yayi wane ne duka ya harhada ya kawo mata ita tana cikin kwanciyar hankali saboda ita dama shi kin bai dame ta ba ya tsira a wajen Allah kada tsira a wajen Allah wannan matsalar shi ce ita dai kawai bukatar ta biya mata to irin mace in ta zamanto tana da irin wannan dabi'a lalle tabbas ba ta yi abin da ya kamata a yi ba sannan kuma a cikin wannan al'amarin da ta aikata tabbas sai ta yi nadama Allah kyauta abu na tara mace ta zamanto tana da sakin huska da mulmushi da nuna soyayya da nuna ƙauna da dukkan wani abin da yake nuna ana tare a lokacin da mijinta ya komo daga wajen aiki a lokacin da mijinta ya komo daga kasuwa a lokacin da mijinta ya komo ya kwankwasa gida to wajibi ne ta tarbe shi cikin walwala da murmushi da nuna soyayya da dukkan wani abin da zai ji cewa lalle gidan shi wuri ne wanda yake idan ya zo zai samu rahatul bal zai samu hutun zuciya koda wasu ƴan daba sun bata mashi rai a waje yaje yayi arba da ƴan duniya ƴan kasuwa ma'aikata wane ne kaza 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 da sauransu wani ya hodi mishi magana wani ya hodi mai kaza to ya zamanto idan ya zo cikin gidan shi kuma bai da matsala amma kar ya zamanto can ya baro matsala yana ga cewa wannan harkar rayuwa ne hada su da su ba lalle bane su mushi abin da ya kamata yazo inda yake ga cewa zai samu nutsuwa wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana, sai zo kuma ya samu wani bala'i sabu, wani tashin hankali sabu a wajen wanda yake ga cewa tana karkashin kulawan shi ne, tana karkashin umarnin shi na tayi tabari sai isko wani abu daban. Wannan yana sa mutun ya ji cewa lalle ba ai abin da ya kamata ba a haƙin shi, kenan ke zaman to mai tarban shi, kare zaman to yana shigowa da wasu abubuwa a hannun shi da wane ne kawai, ko aka wacce ga kaza aje a waje kaza, ko kuma aje ina zawwa, ko makamancin wannan, ki nuna kulanki, yaji yayi cefani, yayi wane ne, ya gaji, yayi kaza yayi kaza, yana buƙatan ai istiqbalin shi, ai a tarbe shi ya riƙa jin wani nutsuwa a cikin zuciyar shi. Wannan idan mace ta kula da wannan zai taimaka sosai akan a zauna lafiya. Abu na goma, ki riƙa tunawa kowane lokaci annazauja shi miji yana matsayin wasila ce, bi ma'ana tsani ne, kuranga ce, matattakira ne wanda zaki tattaka, bi ma'ana wanda zaki amfani da shi wanda zai kai ki zuwa ga samun kusancin Allah subhanahu wa ta'ala. Duk macen da take so ta samu kusancin Allah, to wallahi ta kyautata zamantakewanta da mijinta. Idan ko bata kyautata zamantakewanta ba, to hadisin da muka karanta a Hawari, wanda manzon Allah ke cewa ya ga mata sun hewa a wuta, kuma dalili shine kafircewa zamantakewa, sun ki yarda su ajje hankalinsu su zauna dam, su yi zaman da ya kamata, su ji dadi, mazan su ji dadi, a samu diya masu hankali, to wannan in ya gagara ya haskari kowa. Allah kiyaye. Adamu taraddudi aw at-taba'u'i indama yatlubu minki shay'an, karki zamanto mai taraddud, mai shakka ko mai nawa a lokacin da mijinki yake neman wani abu a wajenki, karki nuna nawa, kawai yana kira, misali kira ne, yana kira kawai kizo ayi kaza, kawai kai tsaye duk abin da ake a gidan za a tattara a bari, wannan abin nashi kawai shi za a yi. Wannan zai riƙa jin cewa billahi al-azim, duk inda aka samu macen da ta san abin da take yi, to shi kuma namiji kiske ne, iya da sauƙin sha'ani, iya da sauƙin kai. In dai an samu macen da ta san abin da take yi, irin waɗannan ababen idan tana mishi, zai riƙa jin cewa duk duniyan nan shi ya fi kowa, bi ma'ana zai riƙa samun wani nutsuwa a cikin zuciyar shi, wanda kuma wannan abin zai riƙa tuƙa shi a kan yi ma wannan matan hidima iya ƙarfin shi. Ki zamanto mai amsa kiran shi a lokacin da yake raye ki, idan lo isa ki wani aiki, to kar ya zamanto an samu jinkiri. Sannan abu na 12, ihrisi ala husni idaratil bait, ki kyautata jagorancin kai kawon abubuwan suke cikin gida, wa tanzimil waqti, sannan kuma da shirye lokaci, a daidaita abubuwa, komai a ajiye shi inda ya kamata a ajiye shi, kar a zo a hada irin su, misali irin fokin da yara suke kashi a sama, da irin su randar da ake shan ruwa, kaga ga inda ake shan ruwa kuma ga su ma wannan a aje, ko kuma ga wasu sahannai, ko kuma wani sahani a cikin daki, wasu ababe dai wanda misali ba wurin su bane ba, komai akwai inda za a iya ajiye shi a cikin gida, ayi plasan komai inda ya kamata a plasa shi. To idan akai haka, mijin nan daga ya shigo kalli gidan na ya san cewa wannan macen hoye shi huwa ya je hoya cabe, ma'ana ya wannan bai wa Allah ta sa abin da take yi, a lokacin kai tsaye Allah shu'uriyan zaka jera mata addu'ar Allah miki albarka, Allah miki albarka, ko ya hodi ko ya furta a cikin zuciyar shi, to wannan abun kuma in mijinki ya kai wannan matakin game da ke a cikin rayuwa, to ke kuma kin riga kin huta, kin je wakin cabe, hidima ce zaki yan karkanuwa wanda za ta gadar miki da samun gidan aljanna. Da ido ya iya da kyau mace ta zamanto ta iya kula da irin waɗannan, kakki zamanto ka sula, ya zamanto kawai ki raguwa ce, kai mallan ragobe ba a cikin rayuwa, ragobe ba, ragwanta ba ta yi ba, ki tsaya ki jajirce, ki jajirce ki abin da ya kamata, yanzu ne lokacin, baki san ba abin da Allah zai kawo a gaba, baki san ba wace irin rayuwa za ta zo a gaban, mai tsawo ce a gajera ce a kaza ne a kaza ne, ke dai a yanzun da kike da shi Allah mallaka miki shi, kina gidan mijinki abin da ya kamata tun kafin wannan lokacin ya wuce, ki tsara komai a daidaita lokuta, yara a musu tsari na karatu, na wasa, na kallo na wane ne ko me zaman to munazzam a shirye yake sannan kuma ke zaman to mai godiya ga mijinki ke zaman to mai godiya duk abin da ya kawo ko mun karanta shi ne Allah saka da alheri Allah ƙara budi Allah saka da alheri Allah ƙara budi wannan kalmar da zaman to tana cikin bakinki sai ki ga Allah ya sanya alherin kuma Allah ya ƙara budin sai zaman to rayuwar ku kullum gaba take dadi kuke ƙara ji ba ku da matsala kuna ƙara ga matsaloli suna warwaruwa amma yayi hidima ya kame ki ce yanzu wannan abin zaka ni zaka su yi ma irin atanfa kaza ko kuma ni zaka su yi ma irin shadda kaza ko kuma yanzu ce fanin gidan nan haka za a yi shi ah subhanallah kaga babu godiya ki zaman to mai godiya la in shakartum la azidannakum idan kina godiya shi yana godiya sai ga Allah ƙara muku arziki sannan abu na 14 ihrisi ala adamil israf ki kiyaye karki zamanto mai almubazaranci a kowane bangare la siyama dukiyar shi da yake kawowa bi ma'ana ababin da yake kawowa wanda suke na manafi abubuwan amfani wanda ake kawowa cikin gida ki kula da shi ki yi jerin shi yanda ya kamata kar a samu wuce gona da iri a ciki sannan kuma ka a samu takaitawa a kaiwa inda ya kamata a kai kar a samu kasawa sannan kuma kar a wuce gona da iri idan kika tashi zaki dafa abinci ki kirdado na abin da in aka dafa shi game da adadin mutanen gidan nan kuma koda wani zai dalle ku ba wani matsala gurgudan hali sai ki wannan kiyasin sai ki dora a haka nan kar ki zo ki dafa abinci misali an zo an ci amma kowa bai koshi ba to wannan ba a bukata haka nan ba a kai ba inda ya kamata a kai sannan kuma kar ki zo ki dafa abinda misali kin dafa kilo misali 2 to an ci kilo 1 wannan kilo din kuma gaba ɗaya kawai sai dai a shanya shi ko gashirin da za a ganshi ko a walakance to karki zaman to daga cikin masu irin wannan dabi'ar kenan abin ya zaman to tsakatsaki ne yanda koda za a yi sauran abubuwa to ba su da irin wani yawan da za su yi tasiri sannan kuma irin waɗannan ababe kai tsaye kika dafa abin da wani abu ya zo ya gitta misali mutanen da za su ci tsohon ba su ci ba to bai kamata ki bar shi a haka nan ba tun iya da kimar shi da wannan kishi ki doka akwai waɗanda suna bukata cikin makwabtanku cikin 'yan anguwanku ga almajirai mutum ya doka ya ba su a cikin tun abin yana cikin yanayin da ya kamata kenan kar a samu mace ta zamanto mai almubazaranci misali yanzu a ce an kawo misali sabulin da zai yi misali sati guda kawai cikin kwana 3 ya kare saboda mafi yawa aka yi wanki sai a bar shi a cikin ruwa ya zaizaye shi da kanshi kamar abu ne bai da in ka dubi kimar shi da kudin shi ba da yawa bane ba to amma kuma a addinance laihi ne kuma a kudancen ma yau da gobe na iya gajiyar da mutum amma idan ya ga abin da ya kawo kina bin shi kaffa kaffa to sai ki ga shi da kanshi zaki jana ba wai abu kazan har zai kare ba kai wata ran kawai in ya huta zai siyo abin ya kawo duk da cewa wancan din harin ma bai kare ba to wannan idan ya ji dadin jerin abin da kike yi kenan fa amma in sabane shi ne to Allah kiyaye sai a shiga rikici yana yanzu abu kaza yaushe ma aka kashi ya kare sai ga ya shiga da ba kuma ya shiga abin da bai da kyau wajibi ne mace ta kiyaye ki kiyaye haƙƙin shi ne wanda yake da akan ki kula mishi da dukiyar shi mana kar a banzantar da ita kuma koda ma kai koda dukiya ko taki ce almubazaranci haramun ne a cikin musulunci ku riƙa dafa tuwo ba ku ci kuna kaiwa gada kuna zubawa kuma ku anhwana ba wani bai anhwana ba haka kawai ya ta yi haba'an mansura lahiya a muna da wadata mun yi ƙarfin abin ai magana hin ƙarfi bane ba dubara kai sa ka yi ƙarfin shi taimako ne na ubangiji ya taimaka a gare ku yayi ni'ima a gare ku ya ga yaya za ku huskanci wannan ni'imar za ku huskance ta da muzantawa ko kuma a za ku yi abin da ku ga dama kenan kar mace ta zamanto mai almubazaranci wannan almubazarancin yana ɗaya daga cikin ababen da suke kawo takun saka a cikin rayuwar aure kuma ƙarshe har kaga an yi abin da ba shi ba abu na 15 a cikin ababe 21 na 15 zan tsaya kan shi insha Allah ta'ala kasancewar lokaci ya kare shine mace ta kiyaye fuskantar mijinta a lokacin da ya shigo gida da koke-koke bi ma'ana ta kawo kukan kaza ta kawo kukan kaza ta kawo kukan kaza ta kawo labari mara dadi kaza ta ka a ki bari har komi yanzu ya zauna yayi abinci yayi wanka yayi wane ne kuma shi ma ki daidaice irin lokacin da ya kamata a fuskanto da matsalar ba kawai yana zawa ba wane yayi kaza wacce tayi kaza wane yayi wane ne a kakki yau kakki cika mishi kunnan shi da koke-koke ki dauki lokacin da ya kamata ki magana a irin yanayin kuma da ya kamata ko da matsalar tana da girma to wajen hakaito matsalar ki kokari ki rage ma matsalar girma yanda dai zai fahimci inda aka sa gaba amma kuma ba da shakal ko kuma usulubu wanda zaki tada mishi hankali kai tsaye a daidai lokacin da shi bai da magana abin to waɗannan kaɗan daga cikin ababen da idan mace ta kula da su to da izinin Allah za ta shiga aljanna cikin nutsuwa ba ta da matsala a cikin duniya za ta rayu a cikin nutsuwa za ta samu zuriya tayyiba masu albarka sannan kuma gobe kiyama za ta kasance daga cikin ƴan ajin tabarkalla a wajen Allah mai girma da buwaya insha Allah ta'ala anan zan dakata kenan satin sama sai mu dora daga inda muka tsaya kenan gaba ta 16 zamu tashi insha Allah ta'ala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يسر ولا تعسر اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا اللهم اغفر لنا واغفر لابائنا اللهم اغفر لنا واغفر لابائنا اللهم اغفر لنا واغفر لابائنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله